domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa, mijoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanin yadda taimakon juna yake Arewa a shekarun baya. Daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfaɗo da al'adun.
Sai ka duba mu ci gaba da magana akan iyaye su daina kaza da kaza, wancan babinsa daban. Amma wannan da ya riga ya zo, to shi kan a bashi abin da zai ci. A samu lada duk inda Allah yake magana na mutanen kirki, sai ya faɗi suna ciyar da abinci. An ce ka ciyar, an ce ka sa wani ya ciyar, an ce in ka zo ciyarwa ka ciyar daga wanda ka fi so. Ko ba haka ba? Sannan kuma aka zo kuma aka ce wanda bai ciyar ba aka yi zarginsa. Wanda bai ma sa wani ya ciyar ba aka yi zarginsa, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kaga wannan abu ne da ya kamata mu gyara. Don haka ya zama gida daya a ce kowane gida muna da almajiri ya sani kawai abincin safensa zai zo ya karba, na ranansa zai zo ya karba, na darensa zai zo ya karba. Shi kuma watakila za a dan bashi dan aiki a karami wanda ba zai hana shi ya karatu sa.
Kuma ma'ana ba sai ya yi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya din nan da ake yi.
Ba sai ya yi ta zagawa gida gida yana ta allaro iya ba. In kun kara da sabulu guda daya a sati, ko ba haka ba? In yazo ya ci abinci a ce masa to ga wannan ga sabulu, ka je kai wanka. Wani kai wanka ne baka yi ba, babu sabulu ne to gashi. Ya na ga kanka gashi kaza kaza, a to lokacin da yaran gida za su je aski ko hada da naira dan naira 50 ne zaka tara akan 300 da ka ba yaranka guda 6. Ko ba haka ba? Ka ce to kai ma je ka amaka aski. Wannan idan muka yi wata kila ma akwai wani rashin irin waɗannan na daga cikin abin da yake rage mana adadin rahamar Ubangiji da ya kamata a ce muna samu. Domin wannan yana ƙarawa, yana idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji kanna ƙasa wanda ke sama zai ji kanku. To wanda yayi wannan, to zaka ga abubuwa za su fara gyaruwa, za mu koma. Kuma wannan abubuwa ne da duk da a cikin al'adun mu akwai, zai yi wuya mutum ka ga wai tunaninsa shi kansa baya tuna makwabcinsa. Kaga mutum yayansa baya tuna yayan makwabcinsa. Yana ji yana gani ya ci abinci ya koshi har ya zubar. Ko ba haka ba? A lokacin da wani yunwa take kai shi asibiti, shi kuma koshi yana kai shi asibiti, makwabcinsa kuma yunwa na kai shi asibiti, ai ya kamata dan rage ai balance, ka dan rage daga cikin abin da kake ci kai ma ka bashi, sai ya ji dadi kai ma ka ji dadi, sai a rage gaba, sai a ƙara soyayya, sai a rage wahalar rayuwa. Wani dan buge-bugen da yake yana kokari ba bai da hali ba bai yi bane yana yi, amma yanayin rayuwa ya sa in ya fita abin da yake samowa bai wuce ya dauke wani bangare na nauyin da yake kasa. Idan ka taimaka masa ka dan rage masa nauyi na abinci, kaga ai shi kuma abin da ya samu zai yi tufafi, zai yi makarantar yara, zai yi kaza. In kuma ka hada a dauke nauyin da watakila abin da ya shafi ka biyan kudin makarantar yara, karbiya naka ka biya na dan makwabcinka ko da ɗaya ne cikin su shida, akalla ka rage masa, shi kuma zai dauki nauyin sauran bangarori. Rayuwa Allah ya yi ta ne ta yadda kowa rayuwarsa yana dan fari da dan uwansa. Wani yana ƙasa da kai, ka raina abin da zaka masa. In ka dau naira 200 ka bashi, kai kana ga meye naira 200, shi a wajensa tana da kima. Kai din kuma inda kake zuwa wajen wani na gaba da kai, in ya dauki 50,000 ya baka, sai ka ji dadi. Shi kuma 50 din ba wani abu bane a wajensa. To dan abin da kake renawa kai, sai mu gyara al'umma. Sai
wato duk da jagororin Arewa suka jagoranci yankin ta yadda ba a nuna wannan bambanci din, akwai wato wata dabara kenan da za a yi kullo da ita ta wani samfuri da ba a iya dawo da makamantan irin waɗannan ɗabi'u.
Kwarai kuwa, ai duk abin da ya aiki jiya, to in Allah ya da zai iya yin aiki. Kuma duk cutar cikin gida maganinta cikin gidan za a samu. Ma'ana in muka koma muka waiwaici abin da magabatanmu suka yi a wancan lokacinsu, muka karance shi, za mu gane cewa babban darasin ai shi ne su ba su bar matsalar ba tare da sun fuskance ta ba, su ba su karbar mutane marasa ƙarfi ba tare da sun tallafe su ba. Wannan shi ne. To amma tallafin sai mu duba mu kuma mu koya daga gare su, amma sai mu iya waiwai mu dai bana iya dan masa wato garan bawul ya dace da zamaninmu na yanzu, sai mu iya taimakawa mu magance matsalolin.
Ba mamaki matsalar talauci da yawan mutane ta jawo abubuwa sun canza a yankin Arewa, ta yadda yanzu da sau da dama an dawo indai bako zai zo ba irin da kawai a gaba ko ya zo ana murna. Yanzu sai an ce sai an buga waya, sai an sanar, sai an ba da lokaci, sai karshen shekara da sauran.
Eh, wannan wani abu ne wanda mu a wajenmu kaga shi kansa bako ne. Shi din ma da ya tashi zuwa bai bugo waya ba, shi ita wannan al'adar kanta bakuwa ce. da ta tashi zo shigowa cikin mu kuma ba waya ta bugo ba shi kutso mana tai kuma ta samu wurin zama dan haka a tsarin mutum yayi tsare wannan ba al'ada ce wacce take gaskiya ta zauna da mu ba idan dai dan uwanka ne in dai bakonka ne yazo kuma mun gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ma wayar bare a turo waya kafin azo bako zai zo kuma sai an nema masa mafita dan haka wani ma ai ba wai bakonka ne naka na jininka ba wani yanayi zai shiga a kusa yazo amma kaga a tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka bane bijir ya bijiro zaka yi masa zaka zai samu mafita a cikin al'amarinka wannan shine in kai haka shine kai abinda ya dace da mutunci da karamci da girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam yace dan ku ba zai imani ba take ko abana daga cikin abunan da imani shine me atikurin wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce yance bakon da ya bugo waya ya abunan ba dan haka ina ga wannan yana daya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'adun mutumin da yazo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yuwa kai ma bukata ta sa ka baga tantanka ji wani waje kamar da wani kuma zai iya tafi kuma yanzu mai kama a cikin mu da muke da mutane da suke iya zuwa daga kauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bai ma da waya
shirin arewa a yau muke kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka
arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi
yanzu ga karashin bayanin Malam Aliyu Said Gamawa ga yanda ya dace jama'ar Arewa musamman ma matasa su dawo kan hanya mai ma'ana
wasu kuma dama mutane ne kananan mutane ƴaƴan kananan mutane sai zama ba san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto shin shugabannin mu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk Allah ya gyara wannan
wannan ya nuna ko da maganan kuncin talaucin nan da ake faɗa yana damun jama'a akwai sakaci kenan daga wani bangaren
dama irin wannan talauci yana farawa ne daga jahilci da kuma son kai da son zaman kashe wando idan baka da himma da kokari ka tashi ka nemi kanka ba zaka samu ba ba tawakkali bane ka ce in ka zauna kana zauna zaka samu sannan idan mutane ba sa yin ilimi mai amfani ba za su iya amfana da kansu ba mara abu baya iya bayar da shi sannan idan mutane ba sa tunanin makomar kasarsu bayan sun riga sun girma da al'ummar su ta baya to wannan al'ummar da suka yi watsi da ita za ta zo ta fitine su duk wannan abin ne ya shafe mu amma alhamdulillahi wuya ko matsalar da aka shiga ya sa yanzu an fara a irin wannan zaman ana fito da matsalolin ana tunanin hanyar magance su daga masana masu ilimi kwararru kuma muna fata Allah ya samu aiwatar da abin da muka ji muka gani
tabbas akar makalla ka san shekarun baya yankin arewa din nan mutum zai yawo ko gina kuma kowane gari ya je watakila ba zai zama bako ba in an ga irin shigarsa amma yanzu waɗannan irin abubuwa fa arewa sun fara zama tarihi
to matsalar tsaro a arewa sai addu'a da jinta muke a duniya duka kaman muna ga duniya tana cikin matsala banda mu aka zo muna ga kudancin Najeriya ne ake duwa irin matsalolin hankali ya lafa iso gare mu wajibi ne mu koma ga Allah mu saurari malamai ya ake warware matsala irin wannan wajibi ne mu saurari na gaba wanda suke da ilimi mai zurfi da suka gano irin wannan matsalolin da hanyoyin magance su wajibi ne mu matasa mu tattara hankalin mu wuri guda mu yi amfani da umarnin da aka bamu da ilimin da muke da shi domin mu jawo zaman lafiya a ƙasar nan dole sai an kawar da kabilanci an kawar da yankin sassa mu a nan arewa tukuna an nemo mana mafita ga matasan mu na sana'ar da za su yi an yi kokarin ba wa kowane bangare ilimi an yi wa kowane bangare adalci na shari'a sannan mu dawo a dinga bin doka duk wanda ya laifi a hukunta shi muna fatan wannan ko ba zai yi ba sai mun zabi na kwarai kowa ya dogara ga Allah yayi tunanin wannan zai zama mun mafita ba dan ni ba dan al'umma yayi abu don Allah insha Allah zai samu mafita
ba sauraro anan zamu saki dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku gyara kasar ku da gaskiya